Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Sarfilu Hashim Gunnar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Majalisar Dokokin Amurka ta tsaya cikin yau Laraba yayin da majalisar ta wurgunce sakamakon tsiye kakakinta da aka yi jiya Talata. Yau Laraba Rashid ta ci jiragen yakin ta na sama sallah ta jiragen Ukraine marasa matuki 31 da ke yunkurin kai hari yankin dara rankin Rasha cikin dare. Hawa kuma za a ji cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar daukar tsawaran matakai akan masu hada miyagun kwayoyin fentanyl na duniya.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki tare da yin awon gabari dalibai mata biyar na jami'ar tarayyar Najeriya da ke dutsen ma a jihar Katsina.
Ainihin ji abin da ya faru ba dakunan ɗaliban university campus ba ne. Irin dakuna ne da ɗalibai ke zuwa su kama a wajen campus private residential.
Mahukunta a jihar Jifa ta jamhuriyar Nijar suna bayyana yadda al'amuran fyaɗe suka yi kamari a cikin jihar musamman ga ƙananan yara mafi akasarinsu 'yan gudun hijira.
Waɗanda aka fi ma wannan abun yara ƙanana ne kamar da ɗauka 'yan mata ne da ba su wuce shekara 13 ba sun yi yawa.
Kamar kowace ranar Juma'a ranar Laraba yau ma za a ji shirinmu na Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari. To amma yanzu sai a gyara zama ga ɗan mutan gunar da kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka ta tsaya cikin yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta inda 'yan majalisar dokokin ƙasar ke fuskantar wa'adin makonni 6 kafin su amince da kudurin kudaden da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewar gwamnati. Rashin aikin majalisar wakilai da kuma yiwuwar hasarar ƙarin kwanaki don tantance zaɓaɓɓen takarar kakakin majalisar da zai iya samun isasshen goyon baya. Hakan ya jefa muhimman batutuwan kasafi cikin hadari, ciki har da na samar da kuɗin tallafin soja na kasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma kokarin don magance tasirin ƙasar China. Ba a asaran 'yan majalisa a majalisar da ke rinjayen 'yan Republican za su sake gudanar da zaɓe a cikin wannan makon. A maimakon haka 'yan jam'iyyar Democrat da Republican za su tattauna kan wanda zai jagoranci majalisar mai rarrabuwar kawuna. Yau Laraba Rashid ta ce jiragen yakinta na sama sallah ta jiragen Ukraine marasa matuka 31 da ke cikin wani bangare na yunkurin kai hari a yankin Rasha cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rashid ta faɗa ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen marasa matuka a yankunan Belgorod da Brinsk da kuma Kursk, dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine. Alexander Bogomas, gwamnan yankin na Brinsk, ya ce sojojin Ukraine sun harba manyan bindigogi a ƙauyuka da dama inda suka rata gidaje masu yawa. Bogomas ya ce ba a samu asarar rai ba. Rundunar sojan Rasha ta ce ta kuma dakatar da wani gungun sojojin Ukraine da ke amfani da jiragen ruwa masu ɗankaren sauri don ƙoƙarin shiga yankin Crimea. Jiya Talata, sabon babban ɗan majalisar dattawan Amurka mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ya dakatar da dalar Amurka miliyan 235 taimakon soji da ake baiwa ƙasar Masar saboda batun kare haƙƙin bil'adama bayan da aka tuhu magabancinsa a wata badakala da ta shafa alaƙa da Al-Qahira. Ben Cardin, shugaban kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattijai, ya ce ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken cewa riki kudaden zai ci gaba da kasancewa har sai an samu takamaiman ci gaban kare haƙƙin bil'adama. Na yi imanin cewa ya zama wajibi mu ci gaba da riƙe gwamnatin Masar da dukkan gwamnatoci da alhakin take haƙoƙin bil'adam, in ji Cardin a cikin wata sanarwa. Ya ce zai hana tallafin da ƙasar take baiwa Masar idan ba ta ɗauki kwararan matakai masu ma'ana da ɗorewa ba don inganta yanayin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, Rahotanni daga Najeriya na cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari a jami'ar tarayya dake Dutsen Ma a jihar Katsina da sanyin safiyar yau Laraba, inda kuma suka yi awon gaba da dalibai mata guda biyar. Wakilin mu Sani Sha'aba Malumfashi na dauke da karin bayani.
Kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina ASP Sadiq Aliyu Abubakar ya tabbatar da aukuwar wannan lamari cikin wata sanarwar da ya raba wa manema labarai game da wannan batu na garkuwa da ƴan matan jami'ar. Inda ya ce an kama wani mutum da ake zargi da baiwa ƴan ta'adda bayanai na sirri, kana kuma an kama wasu da dama da ake zargi suna da hannu wajen sata da kuma yin garkuwa da waɗannan ɗalibai wanda aka sarin su mata ne. Yanzu haka dai a ce wasu ana nan dai ana ci gaba da bincike game da musababin wannan lamari da waɗanda ke da hannu a ciki. Shi dai wannan al'amari wanda ya faru da misalin ƙarfe 2 da na daren da ya gabata, wato Talatin nan da asubahi, ƴan bindiga ne suka kai sammame ya gidan kwanan ɗaliban da ke bayan wata makaranta a garin Dutsen Ma mai suna Mariamo Ajeri. Gidan dai na haya ne na ƙashin kai wanda ɗalibai suka je suka nema, kamar da yadda shi jami'in watsa labarai na Jana'ar Mala Habibu ya bayyana mani a hirar da muka yi da shi. Ɗalibai, yaya wannan al'amari ya faru ne da ɗan ƙarin bayani? Muna son tabbaci ne.
Ito yau dai mun tashi da wannan iftila'i a makaranta, amma abin da ya faru ba ɗakunan ɗaliban university campus ba ne. Irin ɗakuna ne da ɗalibai ke zuwa su kama a wajen campus, private residential.
Don ƙashin kansu.
Wanda irin gidaje da ɗalibai ke kamawa ba designated campus ba ne na makaranta. Sai kuma dai a halin yanzu dai duk wani abu da ake yi ana ƙoƙari ko makaranta na yi tare da jami'an tsaro a tabbatar da amsarsu ne. Abin da zai ce maka a yanzu kenan.
Malam Habibu, jami'in watsa labarai na jami'ar gwamnatin tarayya ta Dutsen Ma. Indai ba a manta ba, duka-duka bai wuce makonni biyu ba da ƴan ta'adda suka kai irin wannan sumame a gidan kwanan ɗalibai na ƙashin kai da ba na jami'a ba, suka yi awon gaba da ɗalibai mata masu ɗanbin yawa da ba tantance adadinsu ba ya zuwa yanzu ba. Sha'ibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma ga sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da ɗaukar tsauraran matakai akan masu haɗa ƙwayoyin fentanyl na duniya, inda ta tuhumi wasu kamfanonin haɗa magunguna na ƙasar China guda 8 da ma'aikatansu 12 dangane da mummunan rikicin munanan ƙwayoyin da ya addaba Amurka. A cikin tuhume-tuhume daban-daban guda 8 da aka bayyana a Florida, masu gabatar da ƙara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da ƙwayoyin fentanyl da methamphetamine da kuma samar da sinadaran haramtattun miyagun ƙwayoyin. Gwamnatin Amurka ta mayar da hankali ne wajen wargaza duk wata hanya da ke cikin wannan harka ta fitar da fentanyl daga cikin al'umma da kuma gurfanar da waɗanda alhaki ya rataya a wuyansu gaban kotu, a cewar Attorney General na Amurka. Kasar Taiwan ta soke tashi da saukar jiragen sama tare da rufe makarantu a sassan yankin kudancin ta a ranar Laraba, gabanin zuwar guguwar Kwainu da ake kyautar zato, wadda ita ce babbar guguwa ta biyu da ta afka tsibirin kai tsaye cikin wata guda. Taiwan na fuskantar guguwa masu yawa daga watan Mayu zuwa Nuwamba, amma guguwar Haiku ta watan da ya gabata ita ce ta farko da ta fara afka cikinta cikin shekaru huɗu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai ƙarfin gaske tare da tilasta mutane 8,000 barin gidajensu. Masana sun ce sauyin yanayi ya sanya hanyoyin gudanarwa, wato hanyoyin guguwar yanayi, da wuya iya hasashen ƙarfin guguwar wanda ke haifar da ƙarin ruwan sama da ambaliya. Gabanin mahaukace guguwar da za a yi ranar Alhamis, an soke jiragen sama da na ƙasa yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa tsibirin da ke kusa da Taiwan. Sama da mutane 200 ne aka kwashe saboda fargabar zaftarewar ƙasa a kudancin tsibirin, kuma igiyar ruwa da ke kan gabar tekun na iya kaiwa tsayin mita 7, in ji hukumomi. Da ƙarshe hukumomin agajin gaggawa tsibirin Canary na ƙasar Spain sun faɗi yau Laraba cewa sama da bakin haure 500 ne suka isa can cikin manyan kwale-kwalen katako guda biyu a wannan makon. Daya daga cikin kwale-kwalen na ɗauke da bakin haure 280 kamar yadda hukumar bayar da agajin gaggawa ta tsibirin ta bayyana a tashar X wacce aka fi sani da Twitter. Kamfanin jallancin labaran ƙasar EFE ya ce shi ne adadi mafi yawa a cikin kwale-kwale guda tun bayan da masu safarin mutane suka fara amfani da hanyar tsibirin Canary akai-akai a shekarar 1994. Coordinator kungiyar agaji ta Red Cross ta Spain, Jose Antonio Rodriguez Verona, ya ce da kamfanin jallancin labarin Associated Press cewa bai ga mutane da yawa a cikin kwale-kwale da ya ba ɗaya ba tun shekarar 2008. Lokacin da 234 suka isa cikin jirgin ruwa guda ɗaya. Biyar daga cikin bakin hauren ne kawai ke buƙatar kulawar jinya, a lokacin da suka isa ƙaramar tashar jiragen ruwa ta La Sarastenga da ke ƙawar kudancin tsibirin Hero.
Sarrafe Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a jihar Daifa ta jamhuriyar Nijar sun bayyana yadda al'amuran fyaɗe suka yi kamari a cikin jihar musamman ga ƙananan yara mafi akasarinsu ɗan gudun hijira. Manazarta dai yana alakanta hakan da tsananin talauci da ya addabi al'ummar yankin. Wakilin muryar Amurka Haru Sule Rashidu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A jamhuriyar Nijar lamarin fyaɗe yanzu haka na cigaba da ta'azzara musamman ma a waɗansu yankunan sassan ƙasar. La'akari da yadda ya zama ruwan dare gangama duniya, lamarin da ke cigaba da jan hankulan mahukuntan ƙasar tare da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam. To sai dai a nan jihar Daifa batun fyaɗe da waɗansu ɓata gari ke yi ya fi yawan faruwa ne ga 'yan mata ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 13 da haihuwa. Da duk shekara kotu ke samun kes 10 na adadin 'yan matan da suke fuskantar kalubali na fyaɗe, yayin da waɗansu ba sa bayyana kansu. Sanadiyar hakan ya sa mahukunta suka alakanta hakan a matsayin talauci da kuma mafi yawanci ya fi addabar 'yan gudun hijira da suka faro matsugunansu don neman mafaka a nan jihar Daifa sakamakon taɓarɓarewar tsaro da jihar ta fuskanta tun shekara 2015. Wata mata da ta nemi a saka sunanta ta bayyana yadda lamarin ya faru ga 'yar uwarta tana mai cewa
wata kanwarmu an ci zarafinta ga ta nan da tsohon kike koya muke ciki ba mu sani ba gashi nan an ci zarafinta.
A game da lamarin fadan Alfari Abdurrahman shine alƙalin ƙananan yara a babbar kotun jihar Daifa ya yi ƙarin bayani kan yadda suke ganin girman wannan matsalar a zantawarsa da muryar Amurka.
Lalle a Daifa zancen fyaɗe ko zancen da ya danganci dai irin wannan laifuka ba mace duke son a zaka a kwaɗi an yi mata ba. Me wai waɗanda ga samu su zo justice su gai da an yi musu su nemi haƙƙinsu ana samu aƙalla 10 da shekara. Kaga kenan abun ya yi yawa. Da muka diba muka gani waɗanda aka fi ma wannan abun yara ƙanana ne. Kaman ka ɗauka 'yan mata ne da ba su wuce shekara 13 ba. Sun yi yawa. A nan Daifa kun san akwai mu da déplacé interne waɗanda suka baro garuruwansu suka komo birnin Daifa saboda yanayin tsaro.
Alhaji Usman Manga shine shugaban 'yan ƙungiyar farar fula da cewa MPCR ta nan jihar Daifa cewa yayi.
A matsayinmu na ƙungiyar farar fula muna tirda irin wannan abubuwan kuma muna jan hankali da jama'a. Shi wannan abun ka ayi shi ana ruha-ruha a ce shi wanga wanda ya zo ya yi wannan bannan ya yi wani barazana ko na kuɗi ko ko na mulki ko wani abu haka nan a yi shiru a kale. Tunda in aka nura fa rayuwar yariyar nan ne ake so a lalata an cire zarafinta kenan kamata ya a ce doka ta yi aikinta.
To sai daga bisani Alfari Abdurrahman da ke zama alƙalin ƙananan yara a babbar kotun jihar Daifa ya yi ƙarin bayani akan irin hukunce-hukuncen da doka ta tanzar wa masu aikata laifin fyaɗe yana mai cewa.
Penal court ƙuduri ne na dokoki waɗanda ya tanada hukunci da ake yi ma waɗanda suka yi wannan laifi. Yaro da bai shekara 13 ba in an yi mai shi wannan wanda ya yi ma yaro ko yarinya wadda ba ta yi shekara 13 ba fyaɗe za a yi mai hukunci na kaso shekara 15 zuwa shekara 30. Sannan in macen ko yaro ne ko babba ne ya huce shekara 13 zuwa shekara 20 babu za a mai hukunci na shekara 10 zuwa shekara 20.
Mahukunta a jamhuriyar Nijar tare da kungiyoyi daban-daban a yanzu haka na ci gaba da taka rawar gani ta hanyar wayar da kan al'ummar kasar dangantakar an kawo karshen lamuran fyaɗe da ke faruwa a cikin kasar. Harusu Rashidu, muryar Amurka daga Jifa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusu Rashidu, kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Filin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba yadda wata kungiyar kwararru 'yan Arewa take shirin kaddamar da shirin wayar da kai a manyan biranen Arewa kan muhimmancin fahimtar kimiyyar fasahar dan Adam, wato artificial intelligence. Dan hasashen yanda nan da shekaru 7 gurabin ayyuka da dan Adam ke yi da kansa za su koma ta na'ura. Daga nan za mu kawo duba darajar dattawan Arewa da akasari suka riga mu gidan gaskiya da kan taimakawa kowa a yankin ba tare da la'akari da dangantakar jini ko gari ko wani abu makamancin hakan ba.
Arewa lumin ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Dr. Gire Makyari jagora ne na shirin wayarwa kan fasahar kirkirar dan Adam da ke da zummar zagayawa Arewa don an karar da jama'a amfanin nakaltar sauyin zamani don karabar jama'ar yankin a baya.
Abin da yake faruwa a duk duniya yanzu, harkar kimiyya ta fara canjawa. Ilimi, abin da aka ce mishi skills rather than degree, ya fara shigowa. Yanzu ilimi inda ake bukata shine ilimi na me da me hannunka zai gyara da me da kuma abin za a yi amfani da shi abubuwan wanda zai kawo canji wa yau da kullum. Abin da muke ce mishi artificial intelligence shine an samu wani irin tafiya na yanzu wanda komai yin shi zai zama zai koma ana yin shi da computer, wanda ilimin kuma ta wannan hanyar ya fi sauki kowane irin hanyar mutum ya karanta. Lalle dole ne ya koma ta wannan gefen saboda ya samu yin abubuwa a sauki. Abin da yake faruwa shine akwai prediction da aka yi by 2030 nan gaba shekara mai zuwa daya 7 in yayi, abin da ake ce mishi ayyukan da mutane suke yi kashi 50 ayyukan da ake yi na duk duniya za a koma a yi mishi abin da ake ce mishi automated. Kamar da muna zuwa banki mu je mu rubuta check mu shiga layi mu karba kudi, amma yanzu wayannan abubuwa duk babu. Yanzu za mu tafi da katin mu na abin da yake ce mishi ATM card, muna zuwa da katin mu in ma mun ga dama kafin nan mu je bank mu je mu yi amfani da ATM machine na bank. Akwai POS da yawa a anguwa, a cikin anguwanni, a lungu-lungu, a sako-sako wanda mutane suna amfani da shi ana cire kudi. To abin da yake faruwa shine da wannan ilimin babu, to wayannan ilimin shine abin da ya fara zuwa kenan, shine abin da ake ce mishi artificial intelligence. Yanzu akwai a kasashen waje inda wayansu wurare in ka je a bakin hotel za a ga robot ne yake saye, wato mutum ne na wanda aka yi shi na karfe wanda ake ce mishi da turanci robot, shi zai ce ya bude maka kofa ka shiga, ko kwa kofan da kanshi yake budewa. Akwai a garin nan ma hotel su wanda an kaje kawai zai yi sensing kan cewa ya san cewa akwai mutum kusa da ni sai ya bude maka. To wannan abubuwa din gaba ke da shine zai yi abun nan. To shine abubuwan da yake tafi. To da muka ga muka zo nan muka yi nazari a cikin shekara 7 mai zuwa, a cikin duk duniyar ayyukan da mutane suke kashi 50 zai koma hannun mashin, wato artificial intelligence kenan. To da muka yi nazari haka, to shi ne falalle ya kamata zama bai kama mu ba. Dole mu tashi mu tsaya mu farka mu bude idon mu mu zauna. Mutanen da suke karkar a cikin Arewa state 19 dole ya kamata mu farka mu ga musu mu kai musu sakonnin su sani abin da yake tafiye. Alhaji Nasiru, in ka lura rangin da ya wuce nan, minista na lafiya ya kaddamar da akwai abin da yake ce mishi automated fibrillators a ma'adatorin ciki nan, wani irin na'ura ne wanda in mutum yana da ciwon na kirji in kana airport ko kuwa in akwai wurin da mutane suke da yawa an ji an kaddamar da wayannan abin da kake mishi da turanci wannan device din wato wannan device din yana taimakawa wanda yake da ciwon da jini wanda yake ce mishi BP ko kuwa cardiac arrest heart problem wanda da shi zai taimaka mishi in ya kama shi zai taimaka mishi kafa kai shi asibiti to wayannan duka shine abin da yake ce mishi application na artificial intelligence akan health sector dole ne mu tashi mu siya mu fahimtar da mutanen mu musamman mutanen mu da suke arewa da suke karkara kuma su san amfanin wannan to shi in shekara bukur mai zuwa in ayyukan da ake kashi 50 na duniya gabaki da zai koma zai zama automatic kamar inda kati zakana zuwa da shi kai amfani da shi kiri baka kudi zai koma hannun kashi 50 zai zama babu to kuma wannan artificial intelligence din kuma zai sake kirkiro ayyuka da yawa wanda mutane za su yi to shi yasa ya kamata mu tashi mu saya mu nuna wa mutane mun amfani wannan abun dole ne mutane su tashi su saya su fara farfarwa su farko su duba yana irin nazari za su yi su fara wannan abu saboda abin da aka duba shi ne yanzu abin da wannan administration abin da suke yi minister na communication da digital economy da innovation ya riga fada da Bosun Tijjani ya riga fada cewa za a nemi ayyuka 50,000 ma mutane musamman matasa wanda ta hanyar abin da ake cewa artificial intelligence nan wannan aikin da za a nema ma matasa ta wannan hanyar in matasan mu na arewa in ba san kan wannan abun ba ya wannan aiki za su samu ba zai yi ba dole an tashi an saya an gaya musu ga abin da yake faruwa ga abin da yake kan zuwa za a fara shi ba da jimawa ba dole mutane su farka su sani siyasa za mu yi conference mu kira matasa a kira a wayar musu da kai su san me yake tafe za mu yi a north central za mu yi a north west za mu yi kuma a north east a cikin state guda uku
Dr. Giremo kenan kuma shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya duba yanda dattawa da suka wanzu a arewa tun duniya na barci ke shudewa ko ba tare da samun magada da dama da za su wanzar da akidar su ta yan uwantaka ba
hakika da akwai manya tun daga shi Ahmadu Bello Sadaran Sokoto kawo ga su Hassan Usman Katsina su Maitama na Kano Maitama Sule su Ibrahim Tahir ire-iren su suna da yawa kawo ga ma IBB da yake raye har yanzu mutane ne yan arewa gwaraza jajirtattu waɗanda sun yi kishin arewa kuma sun taimaka ma arewa sosai sun kuma taimaka ma yan arewa kuma ba sai sun san ka ba ko akwai wani nasaba za su taimaka maka za su ja ka a jiki za su kuma yi tsayin daka duk abin da ya kamata a taimaka maka da shi ko kake neman biyan bukata akai za su tsaya maka na manta ma ban kawo galadiman Kano ba shi ma duk Allah ya ji kansu ya ramshe su waɗannan mutanen misalai ne na irin mutane da muka yi su a arewa masu taimakon kowa da kowa yanzu an waye gari yan arewa misali in ka duba baya gwamnatin da ta tafi yan arewa ba irin mukami da ba su samu ba da ba a nada su ba amma wa suka taimaka kuma me suka kawo na ci gaban arewan ita kanta misali jami'an tsaro wani irin jami'in tsaro ne ko na custom ko na police ko na immigration ko na prison ko na soja ko na sojan sama ko na kasa ko na ruwa ko na ina ne wani iri ne ba sa dan arewa ba amma kaga ba mu samu maganin matsalan tsaro musamman a arewa ba sai habaka mai yake ta yi so saboda haka akwai kuma manya na arewa da suka samu kamai iri a wurare daban-daban a gwamnatin da ta shude to wa suka taimakawa kuma an yanke talauci a arewa ko an rage shi ga babu Buhari babu izini da bai bayar ba babu umarni da bai bayar ba babu approval da bai bayar ba har da wuce gona da iri ma wanda za a taimaka ban jama'a amma ba a yi ba so saboda haka yanzu mutanen arewa suna kokawa cewa yarbawa ne ke mulki ai suna na da yan uwansu suna na da junansu to ai lalle kuwa sai mu samu wuri mu zauna mu koyi yadda ake mulki za su koya mana hankali sai mu shekara takwas muna nazari kazan mulki ya dawo arewa sai mu gane mu taimake yan uwanmu mu taimake junanmu tunda shi dan kudu ko bai rabe Allah da tuba yana da hankali yana da wayo yana da ilimi da na boko da na addini ma duka yana da shi yana bin zumunci yana kyautatawa yana bin addini yana sadaka yana kuma neman ɗan uwansa da abokan arziki yana taimaka musu yana musu hanyoyin arziki so saboda haka duk abin da ya same mu yanzu gaskiya mu muka imama kanmu sai mu kuka wa kanmu
masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da wani babe a madadin mu da Amurka ni na sura da mailika da na shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to sara kai sai fa ku himmatu
Kuma da labe da Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aika mana ta email
Sakonmu na farko a yau na ku ne Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa inda kuka ce salam biyo a Hausa gaisuwa da fatan alheri kokarin da gwamnatocin soja ta kasar Niger ke yi na rage haraji ga yan kasuwa domin rage hauhawar farashi kayan abinci yayi dare da fatan Allah ya dafa muku muna kuma kira ga shugaban kasar Masar Al-Fatah Al-Sisi da ya janye aniyar sa ta saki shiga takarar neman shugabancin kasar a karo na uku ke jifar da kallon mangoro ko ya huta kuda sai sako na gaba na hadin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijo da Hussein Dangote Karasuwa sai Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kal da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijo inda kuka ce salam VOA Hausa a gaskiya zingina yadin aiki na kwanaki 30 da kungiyar kwadwar Najeriya ta yi ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba domin mun dade da sanin cewa gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadwar kwariyar sama ce da ta kasa dan haka Allah dai ya tsanta lakan Najeriya ba dan ya mutu ba sai sakon Maryam Nero a wutar mata wacce kaltar yoban Najeriya inda ke ma kika ce salam VOA Hausa lalle ba mu mamakin janye batun yadin aiki da kungiyar kwadwar Najeriya NLC ta yi ba domin da ma mun jima da sanin cewa burumburum kawai ake wa talaka ana sada hankalin shi da fatan Allah ya kama na mafita a Najeriya da Afirka da duniya baki daya to amin summa amin sai sako na karshe da lokaci ba mu damar karantawa a yau da Alhaji Umar Faruku inda kace salam biye a Hausa ga sako na najaji ga al'umar yankin ne da Delta a Najeriya sakamakon wata mummunar gobara da ta afku a yankin kace muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar na gaba Allah kuma ya kara tsarewa Tuwa mun sumu a mun masu sauraro, muna fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice majalisar dokokin Amurka ta tsaya cike yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta da aka yi inda ƴan majalisar dokokin kasar ke fuskantar wa'adin makonni 6 kafin su amince da kudirin kudaden da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewar ayyukan gwamnati karshen aikin majalisar da kuma yiwuwar hasarar karin kwanaki don tantance zabar dan takara takakin majalisar zai iya samun isasshen goyen baya hakan ya jefa muhimman batutuwan kasafi cikin hadari cike har da samar da kudin tallafin soji na kasashen waje da taimakon jin kai na kasa da kasa da kuma kokarin magance tasirin kasar China yau Laraba rashi ta ce jiragen yakin ta na sama sallata jiragen Ukraine marasa matuka 31 dake cikin wani bangare na yunkurin kai hari a yankin Russia cikin dare Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa tashar Telegram cewa ta kakkabo jiragen marasa matuka a yankunan Belgorod da Brinsk da kuma Kursk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. Jiya Talata sabon babban dan majalisar dattawan Amurka mai kula da harkokin hulɗar kasashen waje ya dakatar da dala Amurka miliyan 235 tallafi ga kasar Masar.
To masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da kace shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Fiona Nandudu wadda ta kula da sauti ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu da Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma assalam.